This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kamar yadda suka saba za su iya kama mu a tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Assalamu alaikum jama'a, sunana Usman Kabara, tare nake kuma da Sarfi Lahashin Gumal. Kamar yadda muka zo dazu mun sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kakakin ƴan Shi'a kuma mutum na uku daga cikin su masu fada a ji Malam Yakub Yahaya Katsina yayi kira da a gaggauta sakar musu shugaban su Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki.
Ba zai taba yiwa a ce awa 24 ko fiye da haka ana bude wuta ana kashe mutane daruruwa maza da mata da yara wai akwai shugaba amma bai ce komi ba bai kuma hana ba bilhasil ma abun na ci gaba still yanzu abun na ci gaba
to a garin Ilela ma dandazan ƴan Shi'a ne suka fito zanga zangar neman a sakar musu malamin nasu Zakzaki kamar yadda za ku ji
su gaggauta sako malan cikin iyalinsa kuma cikin mu wanda yake shike kwantar da hankalin mu kuma shi ka dakatar da mu in mun ka dauki wani mataki
to za kuma ku bugo waya ku fada mana ra'ayinku game da gayyatar da aka ce Iran ta yi wa jakadan Najeriya a can dan yin bayanin abin da ke faruwa tsakanin mabiya Shi'a da sojoji shin akwai a cikin dokokin mu koko shige ne sai kuma labarin wasanni yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an kasar Iran sun yi Allah wadai da harin da sojojin Najeriya suka kai wa shugaban kungiyar Shi'a na Najeriya. Harin da ya sanadiyar mutuwar daruruwan mutane a arewacin kasar. Yau Talata ne ƴan majalisun Iran suka yi kira da shugaban kasar Najeriya da ya kaddamar da bincike kan mutuwar bayan Allah. Yayin da ma'aikatar harkokin waje ke kira ga jami'an diplomasiyyar Najeriya da su nuna rashin amincewar su kan kashe-kashen. Masu rajin kare ƴancin bil'adama da shugabannin kungiyoyin sun ce kusan mutane 1000 ne suka rasa rayukansu a lokacin da aka yi har-haren a garin Zariya dake jihar Kaduna. Rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da faruwar harin amma bata fitar da adadin yawan mutanen da suka rasa rayukansu ba. Kamar yadda wasu shedu suka ce tashin hankalin da ya fara ne ranar Asabar bayan da ƴan kungiyar Shi'a suka rufe wata babbar hanya suka kuma fara jifan ayarin motocin hafsoshin soja General Tukur Brut tai wannan mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya ya kira jifar a matsayin yunkurin kashe shugaban soja kungiyar Shi'a ta ce babu wani yunkurin kashe shugaban kuma sojojin dai sun kai wa kungiyar shiryayyen hari ne kawai
Shugaban ƴan adawar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da zaben da aka yi aka kuma shirye yi wanda zai kawo daidaito a kasar. Mai magana da yawun shugaban kungiyar ƴan tawayen Saleka Nuruddin Adam ya faɗa a jiya tata cewa an fitar da Jamhuriyar Lagos a jiya Litinin 14 ga watan Disamba na wannan shekara da muke ciki daga garin Kaga Bandoro. Nuruddin dai na da headquarter su a garin ne inda kuma yayi bayani daga nan dake da nisan kilomita 250 a arewacin babban birnin Bangi mai magana da yawun shugaban ƴan tawayen Maulud Musa ya ce abinda muke so da farko shine mu samu gashin kanmu daga baya kuma sai mu nemi hanyar da zamu samu ƴancin kai Adam ya kira da ayi watsi da zaben raba gardamar da shugaban kasar ya shirye yi da kuma zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 27 ga watan Disambar na.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce shugaban kasa Barack Obama ya tabbatar da sojojin kasar abin da suke bukata domin kara kaimin yakar kungiyar ISIS. Haka kuma Amurka na neman karin haɗin gwiwar kasashen duniya domin taimakawa wajen yaki da mayakan a Iraki da Siriya. a lokacin da mustakara ke magana a gaban manema labaru a yau Talata kafin zuwa taron da aka shirya gudanarwa a Turkiya na neman karfafa taimakon da ake bukata wajen yaki da kungiyar ISIS. Kata ya ce muna bukatar neman duk hanyoyin da za mu yi amfani da su wajen kara kaimin ganin karshen kungiyar ISIS. Ya ci gaba da cewa ni da sauran mutane muna ta yin kira ga Saudiya da sauran kasashe da su tashi tsaye domin ganin bayan kungiyar ta ISIS. Kasancewar su ne a yankin kuma suna da damar da mu ba mu da ita wajen ganin an tabbatar da karshen kungiyar Asiriya da Iraki. Ya kuma bukaci kasar Turkiya da ta kara kaimi cike har da tabbatar da rike ikon bakin iyakarta da Siriya, wanda hakan zai taimaka wajen kare shigar mayaka daga sauran kasashen duniya.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kakakin ɗan Shi'a kuma mutum na uku daga cikin masu fada a ji a cikin su Malam Yakubu Yahaya Katsina yayi kira da a gaggauta sakar musu shugaban su Ibrahim Yakub Elzegzeki. Nasiru Adamu El Hikaya wakilinmu na Abuja tare da Zaharjin Sani a Funtuwa sun hado mana wannan rahoto.
Kungiyar ƴan uwa musulmi ta musanta cewa dalilin tare hanya ne dan shirin Maulidi a watan Rabiul Awwal a zangaye su ta Husainiya ne ya sanya arangama su da sojoji har aka samu asarar rayuka. Mai magana madadin kungiyar Sheikh Yakubu Yahaya ya nuna damuwa da yawan rayuka da suka rasa baya ga bigiran Husainiya.
In ka takura mutane za su kai kara sai a bi musu haƙinsu. So a matsayin soja zai iya kai kara kotu cewa an taje masa hanya sai ya zama an bi masa haƙinsa. To abin da ya bamu mamaki irin yadda abin ya faru. Bayan sun kiliyarin mutane sun karkashe mana mutane sai kuma suka je suka karo ƙarfi. Karo ƙarfi kuma suka zo suka harbi shi ginin ya fadi. Suka samu suka shiga ciki suka iske maza da mata da yara ƙanana da masu ciki. Suka karkashe su baki ɗayan su. Sun karkashe mana mutane kusan yanzu ana maganan za a ce sun haura 500 tsakanin 500 zuwa 1000. To sannan kuma sai muka yi mamaki cewa idan ya zama a bakin Husainiya ne aka tare ma Hafsan Hafsoshi hanya, to yanzu kuma menene za a je Gellesu wanda ke tsakanin Gellesu da Husainiya ba za a rasa kamar kilomita 2 ko 3 ba. Me zai sa a je har wani gida kuma a iske mutane a bude musu wuta a kashe su ma sun tare hanya ne?
Sheikh Yahaya yayi habaici ga shugaba Buhari kan akasan.
Sojoji da aka aje a Husainiya da sauran wuraren mu a gaggauta kwashe su tunda sun riga sun gama wannan sun yi ma Saddam Husseinin kasa aiki. Kuma ya ga cewa ya gamsu da aikin to shi kenan su kwashe mutanen su ba mu wuri mu kwashe sauran gawawaki. Ba mu yadda a yi mana jana'izan gaba ɗaya ba a ba mu gawawakinmu, sannan a ba mu marasa lafiyarmu daga ciko daga ciki gaba gaba har da shi mala a ba mu marasa lafiyarmu mu yi musu magani da kanmu. Ba mu yadda da masu yi musu magani ba a hannun gwamnati wanda yake neman ya kashe ka ba zai baka magani ka warke ba sai dai kawai karasa ka wanda yayi da awan zai kawo canji. To lalle mu mun ga canji. Canji ya fara ta kanmu ashe wato dama canjin shine ya kashe musulmi bayan ya gama da ƴan Shi'a. To bamu kuma san akan wace kungiyar zai dira ba tunda iyayen gidansa haka suke so yayi. Dama kuma an riga an san cewa su kasashen wajen nan ba suna son addini bane, ga sun kunna wuta ko ina cikin duniya anan ma sun zo sun kunna wannan wuta din. Kuma shi Saddam Husseinin su shi suke so ya musu wannan aikin. Ba zai taba yiwa a ce awa 24 ko fiye da haka ana bude wuta ana kashe mutane daruruwa maza da mata da yara wai akwai shugaba amma bai ce komi ba bai kuma hana ba bilhasil ma abun na ci gaba still yanzu abun na ci gaba.
Shi ma shugaban kungiyar Kristoci kan rashin jihar Katsina Reverend Nelson Anyeka Chiku na wajen taron manema labaru.
He also affected us because we and the Shi'a people we are brothers we are sisters.
Ai mu da kungiyar ƴan Shi'a ƴan uwa ne, duk abun da ya taba su to mu ma ya taba mu don muna zaman lafiya da juna. Da alamu za a share da lokaci ana martani kan martani akan akasin. Nasiru da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
In ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka.
To haka kuma dandazon ƴan Shi'ar dai har ila yau a Ilela sun fito zanga-zangar neman sakin Malam Zakzaki din kamar yadda suka bayyana.
Irin yadda tawakana kenan a Ilela local government a jihar Sokoto tarayyar Najeriya, inda magoya bayan Malam Ibrahim Yakuba Lazazzagi suka share sama da awabi suna zagaye na lumana domin nuna alhininsu game da abukawar da soja suka yi a gidan shugaban ƴan Shi'a a garin Zaria a jihar Kaduna ta Najeriya din. Kuma a cewar Malam Muhammadu shugabansu wannan hari da aka kai ma malamin su sheri ne daga ƙasa kasashe makiyan Najeriya.
Wannan zagayawa da kuma wannan ainihin zanga-zanga wanda muke ta limana da kuma cikin ruwan sanyi wanda ake yi, to muna yin shi ne domin abubuwan da ka faruwa wanda al'ummar gari suna ji, ko in ce kuma al'ummar duniya suna jin abin da ke faruwa dangane da malaminmu Malam Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki Hafizahullah, wanda yake an san ita wannan ƙasa da ba irin malam, to da yanzu ƙasar nan ta rikice. Duk da ainihi su kansu suna faɗi sanadiyar zaman malam, akwai wani ainihi sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda aka taɓa wa ritaya, aka tambaye shi duk duniya ina yake son a zo a yi mishi gida ya zauna, ya ce Najeriya. Aka ce me yasa kake son a yi maka gida Najeriya, ya ce saboda can ne Allah yake. Kaga abinda yake gani, sai aka tambaye shi misa, ya ce haka, sai ya ce sherin da suka ƙulla Kenya guda, Kenya ta wace an ka shiga ya ƙoƙato, Najeriya sun ƙulla 80 iri ne amma har yanzu tana nan tama. To ko mu mun san cewa me ya kawo wannan? Me ya kawo wannan? Zaman malam ne a cikin mu shine ya kawo wannan, wanda yake ainihi duk sanda suka ƙulla wani makirci domin Najeriya ta wace. To malam yana faɗa mutane cewa wannan makirci ne, kuma sun yi shi ne don su raba kan al'umma kuma su wace Najeriya. To wannan shine jin takaicinsu. Dama duk sharin sun ka ƙulla ga al'umman Najeriya, malam yana faɗa musu kuma ya tashe su, kuma shi kaɗai ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba basira ta yadda su da duk makirci da suka ƙulla ya gano.
Suna dai da yawan gaske maza da mata 'yan Shi'a da suka gudanar da wannan jerin gwanu na lumana a cikin garin Illel local government, kuma sun yi ta yin addu'o'i da sukar masu mulki tare da kira a sako malamin su da gaugawa, kamar yanda Malam Muhammadu yake cewa a lokacin da yake ma mabiya Ibrahim Al-Zazzagin jawabi.
Wannan abin da muke kira ga gwamnati cewa ta gaggauto sako malam, saboda don muna rayukan mu fansa ne ga rayuwar malam, saboda haka ta gaggauta sako shi. Sannan kuma ita wannan gwamnati wanda aka ce mai adalci ce, an zaɓe ta domin adalci, to yanzu shi adalcin da ta yi wannan ga shi malam Hafizahullah da almajiransa, kaga wannan sun yi ne abin da muke ce musu su gaggauta sako malam cikin iyalinsa kuma cikinmu, wanda yake shi ke kwantar da hankalinmu, kuma shi ka dakatar da mu in mun ka ɗauki wani mataki.
Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Lallan shugaba Adali,
to Allah ya kyauta ya zaunar da kasashen mu lafiya. Kar a manta, sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To bari mu tafi Kwara, mun samu kira. Assalamu alaikum.
Assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana Abdullahi Garba Dinami Bulawu Kala Kala na Sufa Kwara, daga Kwara a tarayyar Najeriya.
To malam na Kwara, muna jin ka.
Eh, nike dangane da abin da ya faru a Zaria.
A'a, muna son mu ji ne. A'a, muna son mu ji ra'ayin mutane ne akan Iran ta gayyace jakadan Najeriya zuwa ya je bayanin abin da ya faru a Zaria. Me ra'ayinku akan wannan gayyata? Akan shi muke son mu magana.
To wannan gayyata da aka gayyace shi akan abin da ya faru a Zaria, to mu kira mu je a yi bincike na gaskiya, duk waɗanda wanda duk adda mai yi ya kamata a hukunta su domin ya zama darasi ga wasu. Don gaskiya irin waɗannan abubuwa bai kamata a ce mutane suna ɗaukar doka ga hannunsu ba, su kansu sojoji bai kamata a ce suna ɗaukar doka ga hannunsu ba. Duk abin da za a yi a tsaya aiki bisa ga tsari.
To bari mu tafi jihar Neja. Wane ne a Neja?
Kuna magana da Bala ne wancan wani daga Oshishi, jihar Nijar ke tarayyar Najeriya.
To Bala, an gayyaci jakadan Najeriya Iran cewa ya je bayanin abin da ya faru tsakanin 'yan Shi'a da sojoji. Me kuke kallon wannan gayyata ta Iran? Wasu suna ganin akwai abu a ciki, menene kuke gani?
An gaskiya gayyatar da aka yi jakadan Najeriya je bayani akan faruwar yawar Zaria, da gaskiya an jakadan zai da cikakken bayani abin da zai iya ma Iran bayani. Da mai yawar da gare ya faru ne da rashin bin doka da oda, lokacin da wani bawan Allah zai wucewa da sun bude mishi haya ya wuce wallahi wallahi da babu abin da zai faru to rashin kulle mishi haya da suka yi suka na shi ya wuce shine makasudin dalilin wannan abin ba sai an tambayi wani jikada ko wani abin da ke faruwa ba kowa sai gidi
to bari mu tafi Maiduguri wane ne a Maiduguri
Tahir Kailani daga Benin Kuwait
to sani me zaka ce game da gayyatar da Iran taiwa jakadan Najeriya na maganar yaje bayani ya kuke kallon abin
Dahiru.
To hello Dahiru kana jina?
Ina akan takat Najeriya da fita dan shiran. Gaskiya ni a rasa sai da wata ba ci halarci da ita da duk gida da idan bisa kuskure ta aikata. Har ga Allah su da firga su aikata amma wannan kuma da su ji suka dauki doka ta tsanani. Amma sun yi ladabi rashin ladabi gaske da duniya wa shugaban Najeriya kira gaskiya
to kace a ganin ka kai yaje gayyatar
gaskiya kai yaje gayyatar mali
to mun gode kar amanta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC bari mu je jihar Neja mun koma Neja hello na Neja wane ne
Assalamu alaikum Alhaji Shehu ne daga Ishawu jihar Neja.
To Alhaji Shehu muna jin ka menene ra'ayinka game da gayyatar jakadan Najeriya a Iran na maganar rikicin Shi'a da sojoji.
Eh to hakika wadannan abu akwai tashin hankali a cikin rashin jin dadi. Kuma ita kasan Iran ai bai ke so sa baki abin da ya shafi cikin gida ba an sai rika musulmi dan uwan musulmi ne. Amma bai ke so sa baki a cikin wannan magana ba.
Nisa kake ganin bai kyautu ba? Nisa kake ganin bai kyautu ba kace? To, mun rasa wannan line. Hello, assalamu alaikum, wane ne a kogi? To, na kogi ma mun rasa shi. To, kar a manta dai a ci gaba da laliban mu ga Maiduguri mun samu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, wane ba Allah ne a Maiduguri?
Bago ne daga Maiduguri.
Baba Goni?
Yes, sir.
To muna jin ka menene ra'ayinka game da gayyatar Iran da taiwa ambasadan Najeriya jakadan Najeriya a can?
Shugaban kasa dai yayi magana na lumana. Ya sunanta magana ba ma fita shi hankali a Najeriya.
Shi ne ra'ayinka.
To yanzu abin boko haram ma yayi shi kowa muna son zaman lafiya ne.
Haka to mun gode sosai bari mu tafi Yobe. Hello?
Da Malam Ibrahim ne daga Yobe Kulayen Lokal Gombe.
Malam Ibrahim barka da dare muna jin ka.
Yawwa.
Menene ra'ayinka?
Ra'ayi na dai batun tambaya da ra'ayi wa jakada shi jakada ya. Da maza ya faɗi duk abin da ya wakana.
Oh kana ga yaje?
Eh ah yaje mana.
To ya faɗi ina jin ka.
Yawwa ya faɗi duk abin da yake tafiya. Yawwa sakamakon in ba ya je ya faɗa ba to zai abai wani abu a duniya ba ta san abin da yake tafiya.
Oh yaje ya faɗa dan duniya ta san me ya faru.
Yawwa ta san me ya faru in ma laifin jami'an tsaro ne in ma laifin su ƴan ƙungiya din ne ma dai a dai faɗi kowaye ne mai laifi a ciki.
To mun gode. To bari mu koma ina ga kamar Neja da muka samu ya katse. To bari mu tafi ga Kano mun samu. Assalamu alaikum. Wane ne a Kano? Hello Malam na Kano. To shi ma mun rasa shi. To da fatan za a kira dai a faɗa mana ra'ayi game da yadda ake kallon gayyata da Iran taiwa jakadan Najeriya a can Iran din cewa yaje bayanin abin da ya faru tsakanin sojoji da ƴan Shi'a wanda kuma muke sauraron ra'ayinku bari mu je ga Taraba mun samu kira. Hello wane ne a Taraba?
Yusuf Kakane daga Taraba.
To Malam Yusuf muna jin ka menene ra'ayinka? To shima ina ga Yusuf ya sauka ko in ce ya katse mun samu Yola ko hello to ina Yola to shima yau dai laikin sai ya hankali kenan to kar a manta dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin mu na dare yanzu karfe 3:50 wato 4 patakol to ina ga mun rasa shi oh to yana nan hello yawwa na fatakwal muna jinka
to
sunana Goto Muhammad daga nan Fusakor.
To muna jin ka, me zaka ce game da ra'ayinka na maganan Iran?
Gayyatar da Iran ta yi ma Najeriya ba ce bane.
Menene?
Saboda idan kike ne sojojin masu sun kai ta harbe a Zaria sun ta hannaka mutane da yawa. Allah yanzu mutanen da sun karasa mutane su ya za a yi kawannan kananan yara da iyali da alkabari a Malawiya.
To sai mu je ga Maiduguri. Wane ne a Maiduguri?
Babangida Musa.
To Babangida, muna jin ka.
Kai, wannan abu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
Muna jin ka.
A gaskiya al'amarin nan, to wannan ya kada abin da zai je ya faɗa ma mu ba mu sani ba, tun daga shi suna gani bai san ma ya aka yi ba yanzu wani irin ma bayani zai je ya bada.
Me yasa ka ce bai sani ba?
To al'amarin to ga shi ne girma kan shi ma shugaban ƙasa bai yi magana ba, to ya za a yi shi kuma ne zai.
To mun gode, bari mu je lafiya kuma ita ce wayar ƙarshe da za mu ɗauka. Hello, wane ne a lafiya?
Sunana Isa daga lafiya.
To Isa mai agogo, muna jin ka, me ra'ayinka game da wannan gayyata ta Iran ga ambasada Najeriya?
Gaskiya ya kamata ya je shi ya yi musu bayani.
Ni Isa.
To ni dai ra'ayina kenan.
To mun gode. Da fatan wanda ba su samu ba za su yi haƙuri saboda lokaci. Kamar yadda na fara faɗa da zu a ƙarfe 4 saura minti 9 agogon Washington. Hello, to bari mu ɗau ɗayan nan da ya shigo yanzu nan, Kaduna.
Hello, salamu alaikum.
To bari mu ɗauke ka, duk da damun ce lafiya ne na ƙarshe. Kowa ne ni a Kaduna?
Sunana Ɗahiru, sakatare unguwar Katsinawa zaure da local government Kaduna Najeriya.
To Ɗahiru sakatare, ku kuma ke?
To ni ina ganin gaskiya tsakanin da Allah ya kamata ya je ya yi bayani akan wannan abu da ya faru.
Me yasa kake gani ya kamata?
To kaga kaman tsakanin da Allah yadda wannan al'amari ya faru, ya kamata a ce gaskiya a gayyaci wani babba daga cikin ƙasar nan ya je wannan ƙasa ya yi masa bayanin halin da ake ciki.
To mun gode Ɗahiru daga Kukumake, kuma da shi za mu tsaya da ɗaukar wayar naku. Mun gode, da fatan za a ci gaba da lalubar mu a duk lokacin da muke jiran kiranku. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai mu garzaya mu bi labarin wasanni daga Nijar.
Wasanni a takaice.
Za mu fara labarun wasanninmu na ranar yau da Jose Mourinho, wanda ya zargi 'yan wasansa da cewa sun ci amanar shi. Biyu bayan shan kashin da Chelsea ta yi 1-2 ga hannun club ɗin Leicester a ƙarshen makon da ya gabata. Domin a cewar Jose Mourinho, cikin moci guda biyu da suka yi ma kyakkyawan nazari ne suka saka ma Chelsea ɗin ci biyu. Alhali ko maki guda ne ya raba Chelsea ɗin, cewa da club ɗinsa da club ɗin da ke na farko zuwa komawa rukuni na biyu na wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ingila. Duk da alayin Chelsea din, coaching club din Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa, cewa da Laurent Blanc, wadda za ta karawa a zagaye na gaba da club din Chelsea, cewa kowa ya san kowa tsakanin Chelsea da club din Paris Saint-Germain. Tunda a bara PSG din ce ta fitar da Chelsea, yayin da a shekara 2013 kuwa Chelsea ce ta fidda Paris Saint-Germain a wasannin club da suka kasance zakaru a ƙasashensu na Turai da ake ce ma Champions League. Za mu ƙarƙare da karon wasan ƙwallon hannun mata na duniya da ke wakana yanzu haka a ƙasar Canada, inda aka yi karo na kusa da quarter final, kuma Montenegro ta yi nasara 38 gaban Angola mai ci 28, sai kuma ƙasar Russia da ta make Korea ta Kudu da ci 30-25, sai kuma Poland da ta yi nasara 24-23 gaban Hungary. Spain ta shaka shi 21-22 a hannun ƙasar Faransa, sai ƙasar Holland da ta make Serbia da ci 36-20, sai kuma Denmark da ta yi nasara 26-19 gaban Sweden. Ƙasar Brazil ta sha kashi 22-25 a hannun Romania, sai Jamus wadda ta kwashi kashinta a hannu 22-28 gaban ƙasar Norway. Haruna Maman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a shan kuriyar Nijar.
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cikar rajejeniyar hilisin ki shekaru 40 yana da muhimmanci ga duk kasashen da ke kungiyar tsaro da haɗin kan Turai su kasance masu biyayya ga manufofinsu. Waɗannan manufofin sun haɗa da tabbatar da ƴancin ɗan adam da mutunta kasashen ƴaƴan kungiyar da kima da kuma kaucewa amfani da ƙarfi a yankin. Dangane da wannan ne yasa Amurka ta yi kira ga Rasha da ƴan awaren da Rasha ke marawa baya da su aiwatar da rajejeniyar Minsk wacce Rasha ta sanya wa hannu, wanda ya haɗa da kawar da makamai da dakarun Rasha daga Ukraine da kuma baiwa masu sa ido damar shige da fice. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada muhimmancin rajejeniyar Minsk wajen gudanar da zaɓe a gabashin Ukraine a ƙarƙashin dokar ƙasar ta Ukraine. Tilas ne kuma Ukraine ta kasance ita ke iko da iyakarta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su domin wani dalili na siyasa. Ita ma Ukraine ya zama mata wajibi ta janye sojoji da makamanta domin tattaunawa na haƙiƙa akan yadda za a gudanar da zaɓen. Kare ƴancin ɗan adam a yankin abu ne mai muhimmanci a cewar Kerry. Ya ce a ƙasashen duniya da dama ana amfani da sabbin dokoki domin tauyewa ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƴan jarida. Wannan ba za ta saɓu ba a hana ƴan jarida gudanar da ayyukansu, inji Kerry. Kerry ya ce yana fatan za a ɗaukaka rajejeniyar Helsinki domin gina Turai da kuma Turai mai makwabtaka da Rasha domin kasancewa cikin zaman lafiya da walwala. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka.
To yanzu kuma sai mu je ga labaran duniya amma a takaice wannan karan.
To mun ji cewa jami'an kasar Iran sun yi Allah wadai da harin da sojojin Najeriya suka kai wa shugaban kungiyar Shi'a na Najeriya, harin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a arewacin kasar. Shugaban ƴan adawar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da zaben da aka shirya domin kawo daidaito ga kasar. Mai magana da yawun shugaban kungiyar ƴan tawayen sallika Nuruddin Adam ya faɗa a yau Talata cewa an fitar da Jamhuriyar Lagos a jiya Litinin 14 ga watan Disamba daga garin Kaba Bandoro. Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta gabatar da wani taro na musamman a wannan makon kan tashin hankulan da ke faruwa a Burundi. An dai shirya yin taron na ranar Alhamis ne bisa buƙatar yin hakan da Amurka ta yi tare da goyon bayan wakilai 17 da wasu ƙasashe 'yan kallo 25 a cikin hukumar. Ghana ita ce ƙasar Afirka tilo da ta goyi bayan ɗaukar wannan mataki. Wannan shi ne taron musamman na farko da za a gabatar tun watan Afrilun da jami'an hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama suka haɗu don tattaunawa kan hare-haren da keta ƴancin ɗan adam da ƙungiyar Boko Haram ke yi a arewacin Najeriya. Taron na ranar Alhamis zai yi nazarin wani daftarin ƙudurin da ke neman kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaire Al-Hussein ya miƙa da ƙwararru zuwa Burundi cikin kwanaki 45.
To mun gode Sarfilu da takaitattun labaran. Muka kammala shirin nan na dare, sai kuma da safe za a ji abokan aiki da duku-duku da wani sabon shirin. A madadin shi injiniyan mu na yau da kuma Julie Lathers-Gresham da ta ba da umarni, sai Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.